نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. يا نوم ليك وجه تقص نعم يو تقص قوات الربيع الآخر شكرة الربيع هجرة من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة شينيكما يداتي لشرندة أكو قوات قوما شكرة الربيع لشرندة أكو ميلادية zamu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min al-jinn wash-shaytan wallafar al-shaykh Wahid Abdusalam Bali hafizahu Allah ta'ala
amin.
Yawwa, wannan sati da ya gabata mun tsaya ne a gaba ta tara daga cikin abubuwan da malam yake kawo mana na kiyaye harshe, hifdhul lisani 'anil la'ni, kiyaye harshe daga la'anta, wanda na ƙarƙashin fasali na ƙarshe ne a cikin littafin, fasalin da ke bayani game da tahsinat, kariya ko katanga da mutum ya kamata ya rika tsakaninsa da shaitan. Yau kuma za mu tashi a gaba ta goma, hifdhul lisani an sabbil amwati, shine kiyaye harshe game da zagin matattu. Duk mutumin da ya mutu ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, wannan sawa'un musulmi ne ko kafiri, ban maslaha a cikin zaginsa, saboda ya riga ya koma ga Allah maɗaukakin sarki. Abinda ya gabatar yana can yana girba, abinda ya shuka yana can yana girba abinda ya shuka, saboda ka zaginsa ba shi da wata maslaha a addinance. Shi sa shari'a ta umarci ‘ya’yanta da su kame bakunansu game da zagin dukkanin wanda ya riga ya mutu. Malaiti an Aisha ta radiyallahu anha, wannan hadisi an karɓo shi daga uwar muminaina na Aisha, Allah ya ƙara mata yarda.
Amin.
Annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala, ta ce hakika annabin Allah ya kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ce la tasubbu al-amwata, annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ce kada ku rinƙa zagin matattu. Fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu, saboda sun riga sun isa, sun kai zuwa ga abin da suka riga suka gabatar a duniya. Idan mai kyau ne yanzu haka zancen da muke suna can suna girbar kyakkyawan sakamakon da suka shuka a duniya, suna a shan daɗi da duk wani abin da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar wa mu'minai a rayuwa ta barzakh, su koma gare shi subhanahu wa ta'ala. Ko kuma kafin Allah maɗaukakin sarki ya yi hisabi na gaba ɗaya, wanda ‘yan wuta su tafi wuta, ‘yan aljanna su tafi aljanna, Allah maɗaukakin sarki ya samu daga cikin aljanna.
Amin.
To yanzu duk wanda ya aikata aikin alkhairi ya riga ya mutu, yana can yana girbar abin da ya shuka. Haka nan idan mutum ma ba alkhairi ya shuka ba, to yana can yana girbar abin da ya riga ya shuka. Saboda haka menene amfanin zaginsa kenan? Babu amfanin zaginsa. Annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ce sun riga sun tafi, sun kai zuwa ga abin da suka kai, sun isa zuwa ga abin da suka isa. Malamai suka ce daga cikin hikimar da ya sa aka haramta zagin matacci, ko kuma ya yi zagin matacci, sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba ne, suka ce saboda shi yanzu idan ka zage shi, zagin ba zai kai zuwa gare shi ba, ba zai ji ka ba, ba zai san kai ba, zagin ba zai masa tasiri ba, illa iyakacin zagin zai yi tasiri a kan rayuwa. Me ake nufi da wannan? Shi wannan mataccen yana da ‘yan uwa, ba haka ba ne? Yana da ‘ya’ya, yana da mata, yana da ‘yan uwa, yana da wanda suke kewaye da shi, wanda masoyansa ne. Idan ka zage shi, zagin suwaye za su ji zafin zagin, yan uwansa kaga rayuwa ne kenan ko to shi yasa sai shari'a ta haramta tace haramun ne a zage mata ce saboda shi zage ma zai masa tasiri ba tasirin zagin zai dawo zuwa ga wanda suke rayuwa ne wannan kuma haka zai haifar da rashin jituwa da rashin fahimta daga gaba da iyaye tsakanin musulmi wanda duk wata wasila duk wata hanya da za ta haifar da gaba da rashin jituwa tsakanin musulmi addinin musulunci toshe ta yake binta yake rurrufe ta ba a bukatarta saboda addinin musulunci ko doshe su ake kasancewa kunu ibadallahi ikhwana su kasance ɗan uwan juna muminai wanda suke jin daɗi idan farin ciki ya samu junansu suke jin takaici da rashin jin daɗi kuma idan abu bakin ciki ya samu junansu shi yasa ya kwaza ku ga hatta gumaka da abubuwan da ake bauta wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah madaukakin sarki ba Allah ya hana a zage su ta ƙarshe kenan ko gumaka wanda ake cewa kishiyoyin Allah ne haƙƙin Allah madaukakin sarki ake ɗauka a basu na bauta Allah madaukakin sarki ce kada a zage su me dalili saboda idan ka zagi waɗannan ababen bautan nasu su da suke ganin girma suke mutuntawa kai ma akwai abin da kake ganin girma kake mutuntawa akwai abin da kake bautatawa su ma sai su zage shi idan kai ka zagi gunki wanda yake ba komai bane ka zagi gunki ko bishiya ko wani mutum da ake bautawa wanda kai ka san ba komai bane bai sai cutar da kai ba bai sai amfanin da kai ba kai kuma abin da kake bautawa shine Allah madaukakin sarki kai kuma ka san wani ne ka san shine mahaliccin komai da kuma idan ka zagi wancan za su zagi wasu kuma Allah madaukakin sarki to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi ko fa yasubbu Allah adwan bighayri ilm Allah ya ce kada ku rinka zagin abubuwan da suke kira ba Allah ba kada ku rinka zagin abubuwan da suke kira ba Allah ba wanda ko a zahiri kowa zai ce abubuwan zagi ne me dan an zagi gunki amma me yasa Allah ya ce kada zage sai ce fa subbullah su ma sai su dawo sai su rinka zagin Allah madaukakin sarki adwan dan ketar gona da iyaka bi ghairi ilmi ba tare da ilimi ba saboda ka kai abin da kake gani mai girma ne a wajenka mai mutunci ne yadda zaka ka kara mutuncin sa shine ka kara mutuncin sa ta hanyar kada ka soki na wani shikenan eh ku an fahimci wannan karatun kuwa yanzu abin da kake gani misali mahaifinka yana ɗaya daga cikin mutanen da kake gani mafiya girma a duniya idan kana so ka kiyaye mutuncin mahaifinka kada a ci masa mutunci kada ka ci mutuncin mahaifin wani ba haka bane in dai zaka ci mutuncin mahaifin wani shi ma zai yi me zai ci mutuncin naka mahaifin idan wani kai masa yayi hakuri wallahi wanda ba zai hakuri ba sai ya zagi naka mahaifin wani idan ka gaya masa kalma daya mara dadi akan nasa mahaifin in ya tashi ya gaya maka goma marasa dadi akan naka mahaifin kaga waye dawo kai ne ka dawo to shi sa ka kare mutuncin mahaifinka ta hanyar kare mutuncin mahaifin wani ka kare mutuncin abinda kake ganin girma ta hanyar kare mutuncin abinda wani yake ganin girman sa wannan shine abin da ya kamata idan kana da wani malami shahararre da kake gani ka yadda da shi to kada ka je ka rinka zagin malamin wani dan idan ka zagi malamin shi ma zai zage me zagi malaminka yadda kake gani malamin sa ba komai bane malamin bid'a ne malamin kaza ne malamin kaza ne idan ka zage shi shi ma fa malamin ka baya ganin girman sa ko yana ganin girman naka malamin baya gani kai ma so naka ka zage nasa me zai hana shi zage naka babu to wannan wata ka'ida ce qur'aniya da Allah madaukakin sarki ya bamu idan zamu kiyaye ta wallahi zamu zauna lafiya kwarai da gaske eh kada mu rinka zagin junanmu to haka nan duk mutumin da ya mutu ba a zagin sa malamai suka ce Allahumma sai dai idan ya kasance a cikin fadar wani abin da yake na aibin sa akwai maslaha mutum ne ya riga ya mutu ya bar duniya amma ya bar abubuwan da akwai barna da yawa ko mutane sun rika suna yin su to babu laifi a fada cewa abinda wani ya mutu yana yi din nan kuskure ne ga aya ga hadisi da Allah ya hana babu laifi wannan eh koda mabiyan sa suka cewa an yi magana da ba daidai ba a wajen sa wannan an yi ne domin fito da gaskiya eh kuma magana za a yi ta ne cikin hankali da nutsuwa da ya kamata ba zagewa ba cin mutunci ba abinda ake yi na kaza wanda wani ya assasa shi ba daidai bane me dalili saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa kaza a cikin alqur'ani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa kaza a cikin hadisi sai a sauke wancan abinda ake shi kenan malami suka ce wannan ba zagi bane ba zagi bane dan in ka shiga alqurani zaka ga Allah madaukakin sarki ya bada kissoshin kafaran baya da abubuwan da suke idan ya nuna kuskuren idan ya nuna kuskuren abubuwan da suke yi a baya din Allah madaukakin sarki ya samu dace
amin
wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba 1393 a cikin kitabul janaiz babu ma yunha min sabbil amwat Imam an-Nasa'i ya fitar da shi mujalladi na 4 shafi na 52 haka nan al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi mai lamba 1899 a cikin kitabul adab malati wa anha haka nan wani hadisin da yazo daga nana insha Allah ya kara mata yarda tace annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace la tazkuru mautakum illa li khair kada ku rinka ambatan mamatanku sai da abin da yake na alkhairi idan za ku ambaci mamatanku za ku yi tarihin mamatanku to ya kasance alkhairansu ake tunowa ake fada ba sharrinsu ake dakkowa saboda wato illa in kuwa shine shi mamaci idan ya tafi ba duk wani abu na cewa astaghfirullah ya riga yayi ban kwana da shi yayi bai bai da shi kun gane bala'in yan uwa mamaci idan ya mutu duk abin da ya shuka na tsiya a baya ya dawo ya ce astaghfirullah yana da dama ba shi da dama shi yasa amma da ni da kai yanzu da muke rayi akwai abubuwan da yawa da muke marasa kyau idan wani ya zo ya ambata ya ce wani abin da kake ba shi da kyau zan iya fahimta cewa haka ne nasiha yayin kuma in kuma an ce Allah na tuba Allah ya fi mu ina da wannan damar amma mutumin da aka sashi a cikin kabari aka mai da kasa aka binne shi kenan ya rasa wannan damar a abada ya riga ya rasa damar abin da ya mutu akan sa akan za a yi masa sakamako sai dai idan Allah madaukakin sarki ya ga dama cikin mashi'ar sa ya gafarta masa amma dai abin yana nan to ga menene amfanin ka rinka taso da shi ba shi da amfani bashi da amfani shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai kada kurin ambatan mamatanku sai da abin da yake na alkhairi kaga anan wajen nake amfani da wannan damar wajen jan hankali musamman wannan duniyar tamu da ta zamto duniya ce ta social media mutum ya mutu ana dauko abubuwan sa mara kyau ana yadawa kun ga wannan ya shiga ciki ko bai shiga ciki ba ya shiga ciki yanwa kun fahimta kuwa mutum ya rasu zaka mutane da yawa ana haka wani ko dan drama ne ko dan kaza ne ya rasu ya mutu ya koma ga Allah madaukakin sarki duk da drama da yayi duk da ana gari yayi abinda ba daidai ba ya saba Allah amma musulmi ne ko ba musulmi bane musulmi ne hurma ta musulunci tana kansa kuma duk abinda ya kamata a kiyaye musulmi shi ma za a kiyaye masa nasa ba arne bane eh musulmi ne ko da ya mutu yana sabon musulmi ne saboda haka ka ringa dauko abubuwan sa marasa kyau kana sawa kana yadawa daidai yake da ka ringa ambatan dan uwanka da sharri duk ɗaya ne ba bambanci ka dauko wani abu da yayi a cikin diramar sa mara kyau ka zo ka sa gashi yana dura a shar gashi yana rawa da mace gashi yana faɗan magana mara kyau wannan me kake so ka tallata kenan kyakkyawan aikin sa kake tallata ko mun aikin sa ke mun mun aikin sa kake tallata dan uwa fa yuta so da ka barin ka kiya irin wannan ba abubuwa ne masu kyau ba idan mutun ya riga ya mutu dan Allah a bashi da abin da yake damunsa a bashi da abin da yake fuskanta a cikin kabari a yanzu haka amma duk lokacin da zaka ko wancan mummunan nasu mummunan abin nasu a sa yan uwa wani ya gane ya tasirantar da shi wallahi yana cikin kabarin sai an kai masa narkon azabar wannan abin ne wallahi sai an tuhume shi akan wannan abu ka bar shi da iya wanda ya girba kai masa addu'a Allah ya gafarta masa shine abin da ya kamata Allah ya shirye da mu gaba
amin
wannan hadisi Imam an-Nasa'i ya fitar da shi mujalladi na 4 hadisi na shafi na 53 hadisi ne da yake ingantacce Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' hadisi mai lamba 1271 sai abuna 11 hibbul lisani 'an rammil mu'mini bil kufri shine lallai kafin ka iya shiga cikin karkashin masu kiyaye harshe sai ka kiyaye harshen ka daga jifan yan uwanka mu'mine da kalmar kafirci eh wannan abu ne mai muhimmanci jifar dan uwanka musulmi ko mu'mini da cewa kafiri ne shi wannan in baka iya kiyaye wannan ba to baka shiga cikin karkashin masu kiyaye harshe ba kuma zaka jefa kanka cikin matsalar da in baka yi wasa fita daga cikin ta zai maka matsala dan zamu ji abin da hadisin ya faɗa Ali bin Umar radiyallahu anhu qala malaiti Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa
amin
yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجى النبي سيرا دا امتي سكار تبتا اغريشي نا تيوا اي امرئ قال لاخيه يا كافر يتي دم متمن دا يتي دان uwansa يا كافري سي النبي تي فقد باء بها احدهما تو داي daga cikin su ko shi wanda aka ce kafirin ko wanda yace kafirin ya tabe da wannan kalmar da ya fada ma'ana wannan kalmar ta dawo wajen ɗaya daga cikin su ko shi wanda ya fara faɗa yace da dan uwansa kafiri ko kuma shi wanda aka ga yawa din wani hadisin ya nuna annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce ita kalmar idan aka ce ya kafirun saboda ita kalmar ce da ba ta fita a banza in dai ka ga yawa ita to sai ta yi aiki ba sai annabi sai za ta je kan wanda ka ga yawa din ta bincika shi ta duba shi tsaf ta ga ya cancanta ya shiga cikin kankashin kafirai ko bai cancanta ba akwai abin da zai fitar da shi daga da'irar addinin musulunci ko babu idan ta tabbatar cewa kafirin ne ya kafirta saboda yayi abin da ya kamata ya kafirta sai ta hau kansa sai ta yi aiki akan shi ya zama kafiri kenan kaga kai da ka faɗa kafiri kenan idan kuma ta duba ta ga ba haka bane sai ta dawo kanka kai da ka faɗa kenan sai ta dawo kanka yanzu wai kafirin kenan wallahi haka annabi ya faɗa yawa sallallahu alaihi wasallam kaga akwai matsala eh kawai ka budi bakin ka ce da dan uwanka kafiri annabi ya ce faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala idan ya kasance kamar yadda ya faɗa kafirin ne to shikenan kalmar sai ta aiki a kansa wa illa idan ko ba haka bane kalmar ta duba ta ga bai cancanci kafirci ba raja'at alaihi sai ta dawo kansa kan wa kenan shi alqa'il din wanda ya faɗe ta sai ta dawo kansa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa kaga akwai matsala eh akwai matsala wa an abi dharr radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisi daga sahabi abi dharr al-ghifari Allah kara masa yarda yace sami'tu rasulullah sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cewa laisa min rajulin idda'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ce babu ga duk mutumin da ya yi da'awar wani mahaifinsa duk mutumin da ya yi da'awar wani mahaifinsa ga mahaifinsa da ya haife shi saboda yana kyamar mahaifinsa mahaifinsa talaka ne mahaifinsa ba kowa bane sai tsallake mahaifinsa sai dai yake da'awar wani mutum a matsayin shi ne mahaifinsa annabi ya ce huwa ya'lamuhu kuma yana sane ya san wannan din shi ne mahaifinsa ya san wancan ba mahaifinsa bane ya yi haka ne don tozarci wa mahaifinsa don nuna mahaifinsa ba kowa bane talaka ne shi kuma yana so a jingina shi zuwa ga babban mutum annabi ya ce duk mutumin da ya haka ba shi da komai illa kafara face ya kafarta ɗan uwa fahimta face ya kafarta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai saboda kana ganin cewa mahaifinka da ya haife ka ta sanadiyarsa ka fito duniya ya ɗau ɗawainiyarka da mahaifiyarka aka shayar da kai hakkaci ka sha ka girma yanzu ka zama mutum ka balaga yanzu kana gani shi yanzu kaskantacce ne bai kai matsayin ya kai babanka ba saboda haka sai ka je ka samu wani mai kuɗi sai ka rika jingina kanka a gare shi eh suna ma sai ka canza sunan babanka sunan ka wani wani sai ka canza da sunan wani mai kuɗi eh ko a family ɗinku akwai wani mai kuɗi haka sai ka canza sunan babanka sai ka koma family sai ala sama wai baban naka a ciki eh familyin kawai sai ka ambata sunan family gida ma idan za ka yi kwatancin gida ba ka yi kwatance da gidanku ba eh sai ka samu wani gida mai kyau sai ka ce shi ne gidanku to babu tushe basira irin wannan babu gidadanci irin wannan duk dan kwarai dan asali yana alfahari da mahaifinsa kowaye shi wallahi kowaye mahaifinka kai barin ga muku wani abu mahaifin mutum Allah ya kiyaye ko da a ce ba musulmi bane mutum zai ce wani shi ne mahaifina ba haka bane ka kalli sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yawa daga cikin su mahaifinsa duk ba musulmi bane amma akwai wanda yake cire sunan ba masa yasa sunan wani babu kowa mahaifinsa yake sawa dan ba wanda zaka alfahari da shi a duniyar nan ka bugi kirji da shi kuma mahaifinka baka da kamar shi amma mutum ya rika kyamar mahaifinsa saboda ba mai kuɗi bane kuma kawai zaka ga yanzu musamman a yanzu dai babban laifin da babanka ya maka shine ba mai kuɗi bane wallahi shine babban laifin da ya shine ba mai kuɗi bane idan da ce idan da ce mai kudi ne kowace irin lalacewa ce yake da ita kowace irin sako yake babu wanka mai kudi ne kawai to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dan mutumin da wannan shine dabi'ar sa halinsa ne to ya kafarta zamu zo mu ji wannan irin kafirci ne insha Allah ta'ala wa man idda ma laysa lahu annabi ya ce duk wanda ya da'awar abin da bashi da shi fa laysa minna shi kuma ba mu ba shi gaba daya baya daga cikin mu mutumin ya da'awar abin da bashi da shi ba mai kudi bane yake da'awar shi mai kudi ne ta an gane ba mai ilimi bane ya da'awar shi mai ilimi ne ba mai sarauta bane ya da'awar shi mai sarauta ne ba mai makami bane ya da'awar shi mai makami ne marin mutum ya rinka kokarin tsakaro kansa abin da bashi da shi ya jingina wa kansa sai kun san akwai matasan mutuna nan eh suna nan su wanda irin wanda ake ce musu su yan fafa ne kawai su ga su sai mutum bashi da kaza sai ya yana da shi to irin waɗannan annabi ya ce duk mutumin da yake kokarin jingina kansa akan abin da bashi da shi annabi ya ce ba ni bashi ba ruwana da shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai annabi ya ce ba ruwanka da shi ina yake je kenan kaga akwai matsala sai kokari ka tsaya matsayin da Allah madaukakin sarki ya ajiye duk matsayi wato inda za mu gane rayuwar yan uwa shine wallahi duk matsayin da Allah madaukakin sarki ya ajiye ka shi yafi dacewa da kai ka sani ko baka sani ba idan maybe Allah madaukakin sarki ya kai ka wani matsayin da ba wannan ba maybe kuma idan baka wasa ba addinin ma gaba ɗaya sai ka bar shi to shi yasa duk matsayin da ka tsinci kanka a ciki ka gode wa Allah madaukakin sarki ka gode wa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki akwai hikimar da yasa ya baka a wannan matsayi amma yau ka rinka kokarin cewa lalle kai sai ka zama wani bayan kai ba wanan bane baki da gashin wani take ce sai kin yi ki dan wance abinda Bahaushe yake cewa shine wannan abinda hadisin yake gaya mana wa man da'a rajulan bil kufri haka nan na uku shine wanda duk ya kira wani mutum da kafirci yace ya kafiri aw qala ko yace masa aduwullahi yace masa makiyin Allah cewa na makiyin Allah ne dan kace makin Allah ne ai kusan daidai yake da kafirci yawa dan babu wanda baya san Allah sai kafiri eh mene tsallake wal yatabawwa maq'adahu minan nar bayan kuma annabi ya ce babu shi ba shi yace kuma ya tanadi mazaunin sa a cikin wuta eh wa kansa tanadin gurin zama a cikin wuta kaga ina ne muka masa kenan wuta sannan sai annabi ya ce wanda dai yace da dan uwansa ya kafiri ko kuma yace masa makiyin Allah walaysa kadhalika kuma ba makiyin Allah bane ba haka bane yadda ya faɗa din annabi yace illa hara alaihi fati sai kalmar ta dawo masa yace da uwansa makiyin Allah kafiri ba kafirin bane ba makiyin Allah bane annabi yace ita kalmar kafirin da ta shike ta dawo akan sa shi sai kuwa mu kiyaye harshen mu gaskiya eh mu kiyaye harshen mu cewa mutum makiyin Allah cewa mutum kafiri sauran daukar kalmar kafirci ga jingina mutum tana da nauyi shi yasa malamai suka ce a daukar wani mutum muayyani kace masa kafiri abu ne da yake bai kamata ba idan ba wanda addinin musulunci ya tabbatar da kafircin sa ba a faɗa yanzu misali zaka zo a cikin rabi'a hukunci kace abba kaza kafirci ne misali bautar gumaka kafirci bokanci da zuwa wajen boka shirka ne kafirci ne abu kaza kafirci ne ga sanin da yawa to amma duk wanda ya daya daga cikin abubuwan ya zama kafiri kenan baya nuna haka akwai wanda yana da uzurin da shi yin abin bai mai da shi kafiri ba saboda yana da uzurin ko dai jahilci ko kuma wani abu daga cikin abubuwan da malamai mawali daga cikin abubuwan da malamai suke kawo saboda haka kafin ka dora mutum kalmar kafirci lalle ka duba akan ta sosai da sosai saboda idan baka yi wasa ba yana zama to ya danganta da irin jahilci yanzu misali mutumin da bai yi karatu ba kwata-kwata bai yi karatu ba sai ya faɗi kalmar da take ta kafirci ce bai san kafirci ba ce wanda baka ce masa kafiri ba bari ba ku misali annabi Musa alaihi salam ya dauko banu Isra'ila bayan Allah madaukakin sarki ya tsiratar da su daga Fir'auna annabi Musa sun zo wucewa sai suka ga wasu mutane suna bautar gumaka sai suka ce ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha ya Musa ka sanya mana gunkin da zamu rinka bautawa kamar yadda waɗanda suke da gunki abin ya burge su yanzu dan mutumin da yake zai bauta gunki wannan menene shi kafirci ne amma annabi Musa saboda ya san jahilai ne a lokacin basu dade da baro zan fir'auna ba basu dade da baro kafirci ba annabi Musa bai ce musu kafirai ba sai ya ce musu me ala innakum qaumun tajhaduna sai ce ku mutane ne marasa sani jahilai ne kuma ku sani bai ce musu kafirai ba haka annabi kira da abin tsara sabata a gare shi ma da sahabbansa suka ce da shi ij'alna zaata anwaqin kama lahum zaata anwaq ka sanya mana wata bishiya da zamu rinka race ta kuma muna zuwa muna neman albarka da ita wasu mutane sai ga suna da wata bishiya kamar ita ce suke bautatawa suna da itikadin in dai za su yaki suka race ta kubbansu a wannan bishiyar sai sun samu nasara sai sabai suka gani sai abin ya burge su suma a lokacin an yi fatuhu makka ne an tauda musulmi daga garin makka kusan mutum 2000 wanda sababbin musulunta ne kun ga akwai ragowar me barbishin shirka a tattare da su to da suka ga wannan abin sai suka ce da annabi tsira da abin sai tsara sabata a gare shi sanya musu irin wannan bishiyar da za su rinka race abubuwansu suna neman sa'a da ita kaga wannan menene wannan shirka ne amma annabi tsira da abin sai tsara sabata a gare shi dan ya san ba su sani bane bai ce musu kafirai ba sai ce Allahu akbar sai kabbara yace inna hasunan laqad qultum kama qala banu isra'ila li musa ij'alna ilahan kama lahum aliha yace wallahi kun fadi irin abin da banu isra'ila suka fada wa annabi musa ka sanya mana abun bauta kamar yadda waɗancan suke da abun bauta annabi musa annabi kira da abin tsara sabata a gare shi suma bai ce musu kafirai ba wannan kaga jahilci ne ko yawa to amma akwai abubuwan da yake ma'lumun ne min addini bi darura kusan kowa ya san ya san ba daidai bane mutane su zuwa su fito su tabbata wannan ba jahilci bane wanda baya sallah kwata kwata idan ci mafi karfi ba musulmi bane haka mutum ya je ne sallah wannan ba musulmi bane ita ce fatuwar da sahabban annabi tsira da amince tsara sabata a gare shi ke kanta ɗaya daga cikin sahabbai Abdullah bin Shaqiq yake cewa babu abinda muke gani mu sahabbai a matsayin barin su a cikin addini kafirci ne sai su sallah haka yafa Allah madaukakin sarki ya samu dace malaki rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa jumlatul ula rawahu al-bukhari aidan imam al-bukhari ya fitar da jumlar ta farko ma'ana laysa min rajulin idda ali ghairi abihi huwa ya'lamuhu illa kafar imam al-bukhari ya fitar da iya wannan wajen an sabit min ad-dhahhak radiyallahu anhu an karbo daga sabit dan dhahhak Allah kara masa yarda yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annab tira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man qadhafa mu'minan bi kufri wanda yaje fu mu'mini da kafirci fa huwa ka qatlihi wannan jifan nasa da yake kafirci kamar kashe shi kamar kisan kai ma'ana idan yace da mutun kafiri laifinsa a wajen Allah madaukakin sarki kamar ya dauki takobi ne ko bindiga ya harbe shi mutu dai ne saboda kashe mutum baya gaza fitar da shi daga addinin musulunci wani lokacin ma gwanda ka kashe shi ka bar shi da imaninsa in zaka kashe mutum ka dauki ransa ka bar shi da imaninsa alhamdulillah ka dora wa kanka laifin jininsa sannan kuma ya mutu da imaninsa amma mutumin da ya mutu a kafiri ba kaga akwai matsala idan mutumin da ya mutu a kafiri kaga da shi da haramar Allah subhanahu wataala ba har abada babban matsalar mutuwa a kafirci kenan shi da rahama abinda ake kira rahama har abada ana zara ransa shikenan duk bayanin da kaji ana ta cewa za a yi wasu wani gafara za a ce ci suwa shi ba banda shi a ciki ba banda kafiri ba ba a ce san kafiri kwata kwata mutumin da ya mutu da shirka a cikin zuciyarsa ya mutu da ita zai shiga wata jahannama kuma zai dawwama a cikin ta har abada kaga akwai matsala Allah ya kiyaye mu da shirka wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hibdul lisani an kafaratul mizah abu na sha biyu shine kiyaye harshe daga yawan barkwanci al mizahu shine kakaci ko barkwanci ko yawan wasa yan uwa idan an gane barkwanci ko mutum ya kasance mai yawan wasa ne shi ya duk inda ya ganka kawai sai an yi wasa addinin musulunci baya son wannan ya addinin musulunci ba addinin wasa bane ba a so ya kasance kullun kai haka kake fuskar ka kuma fuskar shanu ya ba ka dan darawa ba ka dan murmusawa haka ba ka dan wasa da mutane ko ya ne ba a so ba kuma a so a kasance kan rayuwarka duka wasa ce gaba daya
kullun kaga mutun koyi wasa kaga wannan wasa wanda ka sani wasa wanda baka sani ba kai masa wasa ba a san wannan yanguwa ba daidai bane eh ba daidai bane insha Allah ta'ala annabi kira da aminci tsarata fita a gare shi da kansa wani lokaci yakan yi almiza yakan dan yi kakaci da saban sa amma nadira za ku samu dan kadan ne saboda idan mutun ya kasance mai yawan kakaci sai a rena shi kamar yadda zamu zo mu ji a cikin karatu insha Allah ta'ala qala abul hasan al mawardi abul hasan al mawardi Allah ya masa rahama yace ilam ka sani ya kai mai karatu ko mai saurare anna al mizaha izahatun an al huquqi hakika shi yawan yin wasa ko yawan barkwanci izahatun an al huquqi kamar gusar da mutun ne game da haƙƙinsa yakan gusar da ma'abucin haƙƙi daga haƙƙinsa wa mukharraj ila alqati'ati wal uquq yakan kuma fitar da mutum zuwa ga yanke zumunci da kuma saba zai hafa maka da sarayar haƙƙinka haƙƙin da yake naka ne zai saraya ko kuma ka sarayawa da wannan haƙƙin da yake naka ne ta hanyar kakaci saboda zaka yi masa abin da bai dace ba sannan kuma zai kai ka zuwa ga yanke zumunci saboda me yana jawo batawa da faɗa tsakanin mutane idan wasa yawa ko wanda shi a dabi'a sa baya son wasa inda zaka zo ka rika masa wasa to za ku bata baya su to zai haifar da yanke zumunci da kuma saba tsakanin mutane yace summul mazih wa yuzil mumazih yakan jawo zubewar mutuncin shi wanda yake mai yawan wasa sannan wa yuzil mumazih shi wanda ake wasan kuma yakan cutar da shi sai malai ce fa wasmatul mazih abinda ake nufi da yace summul mazih abinda ake nufi da wannan kalmar yace ayyun zuhiba anhu al haibat wal baha shine kwarjinin sa da ganin girman sa da mutane suke zai tafi eh mutuncin sa zai biya idan mutane lokacin da mutum ya kasance mai yawan wasa duk inda a ganshi mai yawan wasa to in bai wasa ba in ya zo ne zai a rinka dan ci masa magani ana dan hade masa rai eh da ya zo ya taba wancan ya tsokan wancan sai ya taba wancan haka to wani kamar yadda na faɗa ba ɗabi'a ta shi baya son irin wannan idan ka fiye wannan ba za ku shirya da shi ba sannan wa yadriu alayhi al-ghawgha was-sufaha sannan wawaye da marasa hankali kuma za su samu jara'a akan sa za su rika samun damar zakke masa shi ma tunda zaka zo kai man wasa to ni ma zan maka wanda bai isa ba zai rika taba ka dan wani lokaci idan mutum yana so ma yi maka abinda ba daidai ba ta wasa zai biyo maka idan ya biyo maka ta irin wannan wasan kuma sai ya ci maka mutunci shikenan ai da wasa ne ka kai sai ka ji abin ya ta damun ka to wanda ma bai isa ya maka ba idan haka kake ko da yaushe a cikin wasa kake to zai zo ya taba ka ya ci maka mutunci ta hanyar da bai kamata ba malai cewa amma azyatul mumazih amma abinda ake nufi da cutar da shi wanda ake masa wasan فَلِأَنَّهُ مَعْقُوقٌ بِقَوْلٍ كَرِيمٍ saboda za a iya saba masa ai masa abinda ba daidai ba da fadar magana da baya son ta fadan magana ta cikin mara kyau wanda zai jita babu yadda zai yi wa fi'lun mumiddun da aikin da za a ci gaba da yi masa shi kuma baya son irin wannan aikin in amsaka anhu ahzana qalbu idan ya kame sai bari ya kame shi ya kame da martali ransa zai baci zuciyarsa za ta dugunzuma ya ta jin haushi wa in qabala alayhi janaba adabu idan kuma yace bari ya rama abinda wasan ya masa to kuma sai ya kasance ladabinsa ya tafi ya mutuncin sa da girman sa kuma ya zube fa haqqun ala al-aqil imam al-mawardi yace haqqi ne akan duk wani mai hankali ayyattaqiyahu wa yanziha nafsahu an wasmati musawihi da ya kokarin kare kansa ya kiyaye mutuncin sa da duk abinda zai kai shi ne zuberin mutuncin sa da irin waɗannan abubuwan na wasa eh kamar yadda na faɗa wasa ba laifi bane amma ya kasance akwai lokacin sa kuma ya kasance kada ya yawa kada ya kasance kuma ɗabi'a kace wannan shari'a ba ta son sa kamar yadda zamu zo mu ji a gobe insha Allah ta'ala anan zamu dakata sai kuma idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe zamu tashi magana sai da Umar Allah ya ƙara masa yarda wa alaikum assalam wa rahmatullah eh gaskiya ne yace ban yi bayani akan maganar da nace annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dan mutumin da ya da'awar wani mahaifinsa a matsayin mahaifinsa ya kafirta eh wannan kafircin karamin kafirci ake nufi ba babban kafirci da ke fitar da mutum daga musulunci ba shine kufrun ne duna kufri kafircin da bai kai kafirci ba idan mutum yace wannan babansa shine babansa abinda ake nufi yayi mutunci bai kyauta ba yayi abinda ba daidai ba shine abinda ne take nufi ba amma ba abinda ake nufi ya fitar da addinin musulunci gaba daya ba wallahi ta'ala Allah ya samu da cewa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am gaskiya ne eh gaskiya ne gaskiya ne wannan ana yi yace akwai abin da ke faruwa al'ada ce na malam bawushi misali mutum ya dauko yaro wanda zai rike shi zaka galibi ne yake tashi a makaranta da sunan sa yake tashi ba da sunan mahaifinsa ba wannan malami suka ce babu wata matsala tunda abu na farko shi yaron da aka yi wa haka ba an yi ne domin ana kyaman mahaifinsa ba saboda haka babu laifi idan an yi ne da wannan niyyar a cikin hadisin kamar yadda muka karanta annabi tsira da amince tsara sabanta a gare shi yace mutum yayi ne dan kyamar mahaifinsa dan baya san a jingina shi da mahaifinsa wannan shine abin da aka hana amma idan ya kasance al'ada ce kauta malam bahaushe to babu laifi amma ita ma din da za a sawa yaro sunan mahaifin nasa da shi ne bi dan Allah madaukakin sarki abin da yace ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallahi kowanne yaro ku kiraye shi da sunan mahaifinsa shine fa adalci da zama daidai a wajen Allah madaukakin sarki saboda haka koda a ce kai ka dauki dan wanka ko dan kananka zaka sashi a makaranta sashi da sunan mahaifinsa shine bi amma ba wuce yana da wannan karar shi gane ki wani karfafa zumunci ne yaron ma ya taso ya dauka cewa shine mahaifinsa duk suna yin wannan saboda haka shi yaron ba zai taso yana kyaman mahaifinsa ba a an yi haka ne domin an nuna masa wannan shi ma kamar babansa yake a wajensa saboda haka in an yi da wannan niyyar ne baya shiga cikin karkashin wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace wa alaikum assalam wa
rahmatullahi
eh su kuma sunan mijin su ba eh wannan ba daidai bane eh wannan ba daidai bane cewa mata kuma galibi idan mace ta yi ta auri miji sai ta canza babanta sai ta kuma mijin ta idan sunanta wancawa ne sunan babanta sai ta kuma sunan mijin ta wannan ba daidai bane ba daidai bane kowace mace ana kiranta ne da sunan babanta Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiq ba haka bane da sayyidina Abu Bakr da manzon Allah wayi fa daraja sallallahu alaihi wasallam akwai hadi ba ba amma baka jana cewa Aisha binti Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam waye mijinta annabi Hafsa bintu Umar Hafsa a gidan Umar haka duk matan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi suna iyayensu ne Maimuna bintu al-Harith wasu ma daga cikin iyayensu ma ba su karɓi musulunci ba amma haka ake kiransu kamar misali Safiya bintu Huyayyin shi Huyayyin din shugaban Yahudawa ne kuma an kashe shi ne a Yahudi amma annabi zai ce kai tunda babanki a Yahudi ya mutu bari in canza sunanki in dawo da shi sunana ba Safiya binti Muhammad bai haka ba ya fi damar su suka fi gaskiya kuma wato matsalar wannan shi ne ita mace idan mijinta ya sake ta wani ya aure ta kuma da wani ya ci amfani da tsohon mijin ko da sabo kenan kaga sai ta ce ta ji ta danwa kenan sunan miji misali Muhammad ya aure ta ya sake ta Ahmad ya aure ta ya sake ta Ibrahim ya aure ta ya sake to kaga da wani ya ci amfani kaga sai sai ka sanje sunan babanta kusan kullun canzawa yake kenan amma baba yana canzawa shi kuma baya canzawa baya canzawa to haka wannan kuskure ne gaskiya ba daidai bane eh ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya samu dace sai mu dakata haka saboda lokaci abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah